الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى يدوك من دنجينيه mamallin kin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 13 ga watan Sha'ban shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 6 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 15 a bangaren lissafi suratul Hijr kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi su kan iya gabata sallar mutumin da an karantar da shi Fatiha kuma ya kasa koyanta abinda za a yi sai a ci gaba da karantar da shi har ya iya ta amma ba daina sallah ba zai yi kafin ya iya Fatiha abinda ya iya na ambaton Allah musamman tasbihi shine zai yi a cikin sallah duk mutumin da ba zai iya karanta Fatiha ma'ana bai koye ta ba to kafin ya koya abinda ya iya na ambaton Allah da shi zai yi sallah kamar yadda yake cikin hadisi na Khalad ibn Rafi na'am ana karanta me da sallar magharba da sallar me waya a sallar magharba da sallar asuba ana iya karanta suratul ikhlas
bayan sallar gabata
to karanta abinda nake so mu sani yin qul huwallahu uku da qul a'udhu birabbil falaq uku da qul a'udhu birabbin nas uku suna daga cikin azkarus sabahi wal masa zikiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake yi safiya da maghribi idan aka ce safiya shine daga bayan gama sallar asuba idan aka ce maghribi almasa shine daga bayan sallar ta asar har akai lokacin da mutum zai kwanta an gane ko duk wasu akwai zikiri na musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin su safiya da maghribi dan haka daga cikin su akwai karanta qul huwallahu su uku da qul a'udhu birabbil falaq su uku da qul a'udhu birabbin nas ita ma uku na'am
ne da tabbani guda biyu ne yin duka safi to kuma bambanci ne da rubutu gari ne ko bacci bacci sai a kai sabbi ne suka mace ya wani wani ya ce mutane
kamar misali abubuwa ne biyu kada su daya, an gane ku, sai ya zamanto akwai wani dan bambanci takaitacce a cikinsu. Shin akan iya masanya amma wani kari kwarai da gaske ko da abu kwalitin su daya? Misali salula ce guda biyu, kwalitin su daya, sai kaga kai kafi son wannan, ba laifi kukan iya yin canji tsakaninka da shi ka kara masa wani abu ya baka. A inda riba take shiga a wajen canji, canji wanda yake na kudi, kudi kuma wanda yake jinsi guda, ya zamanto a yi fifiko a cikinsa, wannan haramu ne. Kamar misali idan ka dauka ai kudaden kamaru sefa ne, kudaden da muke amfani da su a nan sefa ne, illa kasancewar zanensu ya canza, wanda da jikka ta kamaru ana saida ta a nan jikka ba 20, wani ya saya kasa da haka, to wannan haramu ne. Me yasa? Saboda dukkansu kudade ne waɗanda suke jinsi guda. Idan kudi ya zama jinsi guda ne, to yin fifiko a cikin shi haramu ne. Amma in jinsi ya saba, to wannan ya halatta a yi fifiko, amma abinda baya halatta shi ne jinkiri, dole a yi hannu da hannu, an gane ko? Kamar misali sefa da naira, ana saida naira 330 a jikka guda, to ina da naira ina buƙatar sefa a gaggauce, ba laifi ina iya cewa in ka saya 350-50 ko da 35-5 ko da 40-40 zo in sayar maka. To wannan ya halatta a yi fifiko in dai kuɗi jinsin shi ya saba. Abinda baya halatta shi ne jinkiri, dole in meka maka sefa hannu da hannu kai ma ka bani naira, ba maganar in baka miliyan guda sefa ka ce sai ka je Kano ka dawo za ka bar naira ta miliyan guda, ko kuma sai gobe ko sai jibi ko sai an jima za ka bar naira ta miliyan guda, wannan baya halatta. Mun fahimta ku? Kenan shi injinsin kuɗi ya saba fifiko ya halatta, abinda baya halatta a nan shi ne jinkiri. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fidda mithlan bi-mithlin, manzon Allah yake cewa zinare da zinare idan za a yi canjin su, ko azurfa da azurfa, manzon Allah yace ana yin canji wato tamka da tamka, kuma sai ya ce hannu da hannu, yadan biye dai. Idan zinare ne dole ya zamanto daidai wa daida, in azurfa ne shi ma daidai wa daida, babu maganar ai fifiko, kuma dole ya zamanto hannu da hannu kenan. Sharadi biyu, in kudi jinsi ɗaya ne dole ya zamanto babu fifiko, kuma dole ya zamanto hannu da hannu. In jinsi ya saba shine sai yake cewa fa izakta lafatil ajnas fabi'u kaifa shi'tum idza kana yadan biyadi aw kama qala, manzo Allah yace idan jinsi ya saba ku sayar da ku yi ciniki duk iyayen da kuka so, amma sharadi manzo Allah yace hannu da hannu. Don haka mai so da yawa ake irin wannan, sai ka ba mutun sefa wai sai a dau lokaci, sai lokaci kaza zai baka naira ta wannan sefa da ka bashi, wannan haramu ne. Haramu ne, dole ne ya zamanto in dai canji ne to a yi shi hannu da hannu. Na'am. Wai bayan ketowa alfijir akan iya yin wuturi, ko mu ce akan iya yin shafa'i da wuturi? Wasu malamai suna ganin cewa idan mutum bacci ya dauke shi ko ya manta bai yi shafa'i da wuturi, sai bayan ketowa alfijir ya tuna, suka ce yakan iya yi kafin ya yi sallar asuba. Amma a magana mafi rinjaye, karshen lokacin wuturi shine ketowa alfijir. Idan alfijir ya riga ya keto, to ba maganar shafa'i da wuturi, an gane ko? Ba maganar shafa'i da wuturi. Su waɗancan da suka ce akan iya ramawa, suka ce ga mutumin da bai yi sakaki ba, in ma mantuwa ya manta, ko kuma kasancewar shine ya shagala, ko wani uzuri ya gitta masa ya kasa yin shafa'i da wuturin har sai da alfijir yake, to suka ce ba laifi, yakan iya ramawa. To amma a magana mafi rinjaye, farkon lokacin shafa'i da wutiri shine gama sallar isha, karshen lokacinsa ketowa alfajir. Idan alfajir ya riga ya keto, to ba maganar shafa'i da wutiri, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa salatul layli masna masna fa idha khashiya ahadukum subha salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Manzon Allah yace ita sallah ta dare wato biyu 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 ce, kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce. Sai yace idan ɗayan ku ya ji tsoron ketowa alfajir, manzon Allah yace ya sallaci raka'a ɗaya sai ta zame masa wutirin abin da ya sallata gaba ɗaya. To wannan yana nuna ƙarshen lokacin wutiri shine ketowa alfajir. Idan alfajir ya keto, ba maganar shafa'i da wutiri. Na'am.
Kamar wanda yake ciyar da azumi, wanda bai yi azumi sai dai ya ciyar, kuma yana yin tafiyarwa abin da yake ciyarwa lokaci da ya ji kinta, kuma ya dauka.
Wai kamar yanzu misali mutumin da yake dattijo ne, baya iya yin azumi saboda tsufa, ko wanda yake cikin hali na rashin lafiya, rashin lafiyar da likita ya auna ya tabbatar masa cewa wannan rashin lafiya ba zai iya yin azumi tare da ita, kuma rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa, an gane ku, shi ma wannan iya abin da yake kansa ciyarwa. To waɗannan mutane waɗanda suke da uzurin da ke hana su yin azumi, wanda ciyarwa ita ce ta zama wajibi a kansu, yau in aka ce watan Ramadan ya kama, shin suna iya lissafa iya adadin abin da yake kansu na mudu 30 su bayar da shi tun a ran nan? A'a, iya abin da za su yi shine za su yi kokarin addini na Allah, in an kai azumi sai su ware mudu guda, koda ba a wannan lokaci ba mutum zai bada, sai ya ware shi, kenan shine matsayin abin da ya zama tilas a kan shi maimakon azumi da bai yi ba. Idan ya tara su sai ba wanda yake mabukaci, wanda ya cancanta a bashi, an gane ku, saboda ai wannan mudu da zai bada 30 a farkon azumi, shin ya ga ƙarshen azumin? Bai ga ƙarshen shi ba. Shi kuma kasancewar ibada ba a taryanta kafin lokacin tili, an gane ku, wannan mudu bai riga bai zama wajibi akan ka balantana ka bada, sai addini na Allah idan an kai azumi sannan ya zama wajibi akan ka, kai ma ka dauki wannan mudu ka bayar da shi. Dan haka iya abin da za a yi, sai a yi hakuri in har ba a bukatar a bada shi ɗaiɗaiku, kenan idan an tattara kamar misali na kwana 5 zuwa kwana 10 kenan sai a ba wanda yake mabukaci. Kuma ba laifi akan iya tattara na wata guda kin a ƙarshen wata kenan a ba wanda yake mabukaci. Amma abinda muke so mu sani a nan, ƙarin faɗakarwa, ba kowace rashin lafiya ba ce in ta samu mutum ba zai iya yin azumi ya ce ciyarwa zai yi. In rashin lafiya wadda ake tsammanin warkewa, to wannan mutum sai ya haƙuri, an gane ko, idan baya azumi har akai lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya rama iya abin da yake kai shi. In rashin lafiya, in kamar misali kafin ya samu lafiya Allah ya karɓi rayuwar shi, to abin da ya dace daman ya kamata ya sanar da waɗanda suke makusantan shi akwai bashin azumi a kan shi na shekara kaza, ko kuma azumi adadi kaza. In Allah ya bashi lafiya sai ya rama, in ko Allah ya masa rasuwa dangin shi waɗanda suke na kusa magadan shi kenan sai su ciyar a maimakon wannan azumi da bai yi ba. Misali in azumi 10 ne ake bin shi, sai su bada mudu 10 shine a matsayin wannan azumi da bai yi ba. Amma in rashin lafiya ce kenan wadda ba a tsammanin warkewa, to wannan ita ce mutum yake ciyarwa, an gane ko, addini na Allah in an kai azumi sai ka bada mudu 1. Amma in ana kyautata zaton warkewa, to sai a yi hakuri, in ma shekara nawa za a yi, ran da Allah ya baka lafiya ka rama wannan azumi. In ka mutu baka rama wannan azumi, danginka na kusa sai su ciyar shine maimakon azumin da baka yi ba. Na'am.
Kamar sallar shafa'i da wutiri aka yi ta bayan isha, har yake lafiya kenan da gari.
Wai mutumin da ya gabatar da shafa'i da wutiri a farkon dare bayan gama sallar isha, bayan yayi bacci ya tashi zai iya yin wasu nafilfili ko kuma ba zai koma yi ba. Yin shafa'i da wutri a farkon dare baya hana mutum idan ya farka a cikin dare ya sake yin wasu nafilfili. Iya abin da yake baya dacewa a kansa shine ya sake yin wutri. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana la witrani fi laila. A dare guda manzon Allah ya ce ba maganar yin wutri sau biyu. In ka gabatar da wutirinka tun a farkon dare, to ba maganar bayan ka tashi daga bacci ka yi nafilfili ka sake yin wutiri, sai dai ka yi nafilfilinka bakin gwargwado. An gane ko? Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk mutumin da ya san ba zai tashi ba a ƙarshen dare, to wannan ba a buƙatar ya kwanta ya yi bacci ba tare da ya yi shafa'i da wutiri ba. Amma duk mutumin da yake da tabbaci ko kuma kyautata zaton farkawa a ƙarshen dare, to wannan ba a buƙatar ya gabatar da shafa'i da wutirinsa a farkon dare. Iya abinda ake buƙata ya ɗau haƙuri ya jinkirta a ƙarshen dare, idan ya tashi ya yi nafilfilinsa sai ya kulle da wutiri, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya nuna mana yin haka shine yafi dacewa. Yanda shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kasancewarsa yana jan dare game da muzakara ta hadisan da ya karanta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kunkuma karatun shi a cikin dare, to idan ya kwanta bacci sai ya dauke shi, baya farkawa sai alfajir ya keto, sai ya kai kukan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sai ya ce masa, ya kai Abu Huraira, ina maka wasiya da abubuwa guda uku. Farkon su manzon Allah ya ce kai kokari kai shafa'i da wutri, kai wutri kafin ka kwanta. Me yasa? Saboda baya samun falkawa a ƙarshen dare. To dan haka a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce duk mutumin da baya da tabbacin tashi a ƙarshen dare, to ba a buƙatar ya kwanta ba tare da ya gabatar da shafa'i da wutri ba. An gane ko? Amma duk mutumin da an ya san zai falka a ƙarshen dare, to ba a buƙatar ya gabatar da shafa'i da wutri, sai ya bari lokacin da ya tashi a ƙarshen dare, a lokacin nan ake buƙatar ya yi, domin lokaci ne wanda yake fiyayye, wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ke saukowa zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yake cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe ya rage, Ubangiji Ta'ala na saukowa samaniyar duniya kenan, samar duniya, sai ya ma kansa kirari ya ce anal malik, anal malik, ni ne mamallakin kowa da komai. Sai ya ce man zal ladhi yastaghfiruni fa aghfir la, wa zai roƙe ni gafara na gafarta masa, wa yake neman arziki na azurta shi, wa yake da wata bukata a biya masa. Manzon Allah ya ce Ubangiji Ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai alfijir ya keto. Dan haka wannan lokaci shine fiyayyen lokaci wanda ake buƙatar mutum ya jinkirta nafilfilinsa zuwa wannan lokaci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa muna cikin sura ta 15 a ɓangaren lissafi suratul hijira, mun tsaya ƙarshen aya ta 15, wanda kafin ita aya ta 14 da ita ta 15 ɗin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na nuna mana halin duk wanda Allah ya kaddara masa taɓewa da halaka, ba yanda za a yi duk gargaɗin da za a masa ya yi amfani. A shekara ana masa gargaɗi tamkar, wato ana zuba ruwa ne a bayan ƙwarya. Duk wanda Allah ya kulle zuciyarsa ya ƙaddara masa taɓewa da halaka, to duk abin da za a masa na wa'azi ba zai shi ba. Kamar yanda su waɗannan kafiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikinsu, mushrikan Makka, akwai waɗanda Ubangiji Ta'ala tuntuni ya faɗa, wanda bayani ya gabata tun a farkon suratul Baqara, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun azim. To waɗannan Allah ya riga ya kulle zukatansu, abin da yake cikin zukatan na kafirci baya fita, kuma imani baya shiga. shine Ubangiji ta'ala yake fada innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alalim. Lalle waɗanda kalima ta Ubangijinka ta gasgata a kansu cewa ɗan wuta ne, an gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce la yu'minuna, duk iya ƙoƙarin da za ka yi Allah ya ce ba za su yi imani ba. Walau ja'atuhum kullu ayatin, ko da dukkan wata mu'jiza da Allah ya ba manzanni za ta zo musu, to ba za su yi imani ba hatta yarawul azab alalim, sai an kai lokacin da suka ga azaba ma'abuciyar raɗaɗi ido da ido. Duk wanda ku sai da ya ga azabar Allah zai yi imani, to imaninsa ba zai amfane shi ba, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana. An gane ku, in dai azaba ta sauka, to duk wanda ya yi imani ima Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi imaninsa ba, kamar yadda ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, imaninsu bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga tsananin azabarin. To shine anan Allah yake faɗa dangane da mutanen Makka ko kuma waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine anan yace walau fatahana alaihim baban minas samadi, waɗanda suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqi, wai me ya hana ka zo mana da mala'iku in kai fada su ce kurai da gaske gaskiya kake, in har ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa kai annabi ne Allah ya turo ka. Haka suka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law ma ta'tina bil mala'ikati, me ya hana ka zo mana da mala'iku idan kai magana su gasgata ka, in har da gaske cewa kai manzo ne wanda Allah ya turo ka daga cikin manzanninsa. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce masu irin wannan fada, walau fatahana alaihim baban minas sama'i, kaddara cewa da za mu buɗa musu wata ƙofa daga cikin ƙofofin sama, fadallu fihi ya'rujun, ido da ido suka ga mala'ikun Allah sun zamanto suna hawa suna sauka. Kenan anan fadallu fihi ya'rujun, wato mala'ikun Allah suka zamanto suna hawa suna sauka a gaban idansu, ko kuma ya zamanto su kafiran fadallu fihi ya'rujun, suka zamanto kenan a karan kansu su waɗanda suka kafirce ma Allah, suka kafirce ma manzansa, Allah ya buɗa musu ƙofa daga cikin ƙofofin sama kuma ya ba su ikon hawa da sauka. Ubangiji ta'ala ya ce in mun musu haka laqalu, Ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwayata, za ka ji sun faɗa sun ce inna ma sukirat absaruna, cewa kadai wato kawai an tushe magannanmu ne, bal nahnu qaumun masburun, bari dai mu jama'a ne waɗanda suke abin juyar ma da tunani rufa'ida ne ake mana. Kaga anan buɗe ƙofar sama mutun ya ringa ganin mala'ikun Allah suna hawa suna sauka, aya ce babba daga cikin ayoyi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda a baka damar ganin mala'ika, wannan ba karamar mu'jiza bace ba, wanda kuma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi Allah ya ba damar ganin mala'ika akan sifar yanda Allah ya halicce shi. Ya ga Jibrilu alaihi salam su biyu akan yanda Allah ya halicce shi. Gani na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi a kogon Hira, ya baje fuka-fukansa 600, manzon Allah ya ce kowane fuffuke ɗaya ya kai matsayin ya tushe magudan rana da mafadarta. A lokacin da manzon Allah ya gan shi a wannan yanayi, ya faɗi yana sume, hankalinsa ya tashi, ya firgita, ya dawo gida, yana faɗa ga matar shi Khadija, zammiluni zammiluni kulillibeni kulillibeni. A lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa sai yake faɗa ma Khadija, yake cewa wallahi na ji tsoron hallaka a bisa kaina, ganin mala'ika da ya gani, ya ga abinda bai saba gani ba. Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, gani na biyu ya gan shi a daren da aka tafi saman bakwai da shi a gindin wata magariya wanda ake kiranta Sidratul Muntaha. Anan Jibrilu alaihi salam manzon Allah ya ganshi ya baje fukafukansa 600 kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratul najm walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa to shine anan Allah yake cewa walau fatahana alaihim baban minas sama'i masu fadar cewa me ya hana manzon Allah ya zo musu da mala'ika ya ringa gasgata shi Ubangiji ta'ala ya ce irin waɗannan jama'a inda zamu buɗa musu kofa daga cikin kofofin samaniya fa zallu fihi ya'ruju mala'ikun Allah suka zamanto suna hawa suna sauka a gaban idansu laqalu ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwayata zaka ji sun fada sun ce inna ma sukirat absaruna kusan da cewa kadai wato an toshe magannan mu ne baibai muke gani bal nahnu qaumun mas'urun bari dai kawai mu jama'a ne waɗanda suke abun masiri abun marufa ido wannan nau'i daga cikin nau'in sihiri akwai sihirin da ake kiran shi sihirul khayal shine rufa ido kenan a ringa kamanta maka abu baibai kaga mutun ya hadu macijiya ko mutun ya nuna muku tabarma babu komai a cikin ta daga ya saka hannu ya ringa huddo turaman a tamfa da sauransu ko kaga mutum yana hadiyar allura ko yana fito da allura daga hancinsa ko kaga hayaki yana fitowa daga kunnansa da sauransu to waɗannan dukkan shi ana kiran shi rufa'idu shine wai suke nihin cewa anan wai mu jama'a ne waɗanda suke abun marufa'idu wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke ƙara nuna mana fadin ilimi na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda Ubangiji ta'ala ya kewaye da sanin kowa da komai ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance kaga anan abin da in ya zo nan gaba ga yanda zai kasance shine Allah yake faɗa mana inda zamu buɗa musu kofofin sama su ga mala'ikun Allah suna hawa suna sauka to ga amsar da zasu faɗa ga abin da zasu faɗa yau zamu tashi kenan aya ta 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواكه فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنهن نهوي ونميت ونهن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم wato ubangiji ta'ala ke faɗa wala qad ja'alna fis sama'i burujan tabbas wato mu ne muka sanya burujan sune hanyoyi na rana da wata wato da taurari fis sama'i a cikin sama an gane ko wala qad ja'alna ubangiji ta'ala yace tabbas yace mu ne muka halicci burujan wato hanyoyi fis sama'i a cikin sama domin tafiya ta rana da wata wato da taurari lafazin buruj jami'i ne na burj idan aka ce burj wato hanya wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ma waɗannan manya-manyan halittu rana ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara mata hanya kuma ya sita ta tunda ya halicci duniya haka take fitowa daga gabas ta yamma sai a ƙarshen duniya Allah zai canza mata wato salon tafiya wannan hanya ubangiji subhanahu wata'ala ne ya tsara mata haka wata yana da wasu masaukai wanda Allah ya tsara masa masauki 28 an gane ko wanda kasancewar waɗannan masaukai hanyoyi ne wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tsara ma wata tun ran da ya halicci wato sammai da kasai. To haka wato su ma taurari waɗanda suke masu tafiya, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tsara musu hanyoyin da suke bi ya saita su. Wannan duka hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma alama ce daga cikin alamomin da suke nuna wato girman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da kadaitar shi a cikin ibada. Shi lafazin ja'ala, kamar yanda bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba, duk lokacin da ya yi ta'addi ila maf'ulin wahid ya kunu bi ma'ana khalaqa, kenan ja'alna a nan bi ma'ana khalaqna. An gane ko? Shi ne ya ce walaqad ja'alna fi sama'i burujan, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ya ce mu ne muka halitta ma rana da wata da taurari, wato burujan su ne hanyoyi fi sama'i a cikin sama. Wa zayyana halin nazirin, Ubangiji ta'ala ya ce ita sama wato mun kawatar da ita da rana da wata da taurari, lin nazirin ga waɗanda suke masu gani. Idan ka kalli rana yanda Allah ya saka ta a cikin samaniya, akwai kayatarwa. Haka wata idan ka kalli shi yana sheki yana kyalli, shi ma akwai kayatarwa, amma ba kowa yake da sanin haka sai wanda yake zaune a kauye, ko kuma a daren da ma'ana ya zamanto babu wuta, an cire wuta ta lantarki. Za ka ga cewa wata wato ya kayatar da samaniya kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicce shi, musamman kuma daren cikarsa shi ne daren 14 yanda yake da haske. Haka nan taurari idan ka kalle su, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawatar da samaniya sun zabe mata kayan ado. An gane ko? Shi ne ya ce wa zayyana ha, ya ce ita samaniya Ubangiji ta'ala ya ce mun kawatar da ita. Abinda Allah ya kawatar da ita a nan ya shafe shi, amma can cikin suratul mulk Ubangiji ta'ala ya bayyana mana walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Masabih su ne hutulu. Me ake nihi da hutulu? Rana da wata da taurari. Shi ne ya ce wa zayyana ha, Ubangiji ta'ala ya ce samaniya mun kawatar da ita da rana da wata da taurari, linnazirina ga masu kallo. Sai ya ce wa hafizunaha min kulli shaytanir rajim, bugu da ƙari Ubangiji ta'ala ya ce sama wato mun kiyaye ta, mun tsare ta wato game da dukkan wani shaytani wanda yake abin jefewa, abin nisantawa daga rahama ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. A waɗannan ayoyi biyu Allah yana bayyana mana hikimomi daga cikin hikimomin wato sanya taurari a cikin samaniya, wanda kamar yadda bayani ya gabata tun a darasinmu na tauhidi, faɗa ta magabatan ƙwarai irin su Qatada Ibn Di'ama As-Sadusi Al-Basri, yake cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicci taurari saboda abubuwa guda uku. Duk wanda ya zo da wani abu wanda yake ba wannan ba, to ya kuskure ma hanya wadda take madaidaiciya. Hikima ta farko da Allah ya kawatar da samaniya da ya halicci taurari, hikima ta farko shine dan su zame ma samaniya a dole, ya zamanto suna kyalli, suna sheki, suna burge jama'a. An gane ko? Kashe bakin tauki a cikin dare kaga yanda taurari suke bayyana a kan ruwa. Hikima ta biyu, Ubangiji ta'ala ya halicci taurari wato dan su zamanto wani makami ne na jefe shaidanu waɗanda suke masu satar magana ta mala'ikun Allah lokacin da Allah ya musu wahayi, kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka. Hikima ta uku, Allah ya halicci taurari ya sanya su a cikin samaniya dan su zame ma matafiya jagora, musamman waɗanda suke tafiya a cikin dokar daji a cikin sahara da waɗanda suke tafiya a cikin teku. Dan duk mutumin da yake tafiya a cikin sahara da wanda yake tafiya a cikin teku, ba yanda za a yi ya gane gabas yake yi ko yamma yake ko kudu yake ko arewa yake, sai ta hanyar taurari. An gane ku? Wannan kenan muna maganar a wancan lokaci. Amma irin wannan lokaci da aka ci gaba, akwai busan wanda idan ka aje shi zai nuna maka ga wajen da kake yi. An gane ku? to dan haka wannan sune hikimomin da Allah ya halicci taurari. Anan shine ya zana mana hikima biyu daga cikin hikimomin. Kenan waccan hikima ta uku Ubangiji Ta'ala ya ambata mana tun a cikin suratul An'am. Ubangiji Ta'ala yake cewa wa huwa allazi ja'ala an-nujuma litahtadu biha fi hulumatil barri wal bahr. Da fadarsa kuma wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Shine yace wa hafiznaha, yace mun kiyaye sama. Ubangiji Ta'ala yace min kulli shaytanin, game da dukkan wani shaytani rajim, wanda yake abin jefewa, abin nisantawa game da rahmatar Ubangiji. Sai yace illa man istaraka sam'a, wato sai dai wanda wato ya nemi satar ji. An gane ko? Sanidi yace illa man istaraka sam'a, sanidi duk shaytanin da ya nemi satar ji daga cikin maganganu na mala'iku lokacin da junansu yake ba juna labari dangane da sakon da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya turo musu. Wannan shaytani idan ya saci magana ta mala'iku, Ubangiji Ta'ala yace fa atba ahu shihabun mubin, yace wani tauraro mubin wanda yake mai bayyana game da ci wanda yake na wuta. Ubangiji Ta'ala yace fa atba ahu, zai bi bayan sa. Idan ya bi bayan sa sai ya kone shi ya halakar da shi. Kamar yanda hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada, ke cewa wato idan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya hukunta wani al'amarin sa a cikin sama, Ubangiji Ta'ala sai ya ba Jibrilu labarin ga abin da yake nihi ya fadar da shi a ban kasa. Idan aka ba Jibrilu labari, kai tsaye Jibrilu sai ya ba mala'ikun da suke cikin sama ta bakwai labarin abinda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya faɗa masa abinda zai wakana. To a wannan lokaci su mala'ikun da suke cikin sama ta bakwai gaba ɗayansu wato sai su shimfiɗar da fukafukansu domin kaskanta kai ga faɗar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Manzon Allah ya ce ka annahu salsalatun ala safwan, lokacin da Allah ya turo wannan wahayi ya yi magana ga mala'ikunsa, wato tamkar ana buga wato majaujawa a kan fandusi. An gane ko? Ma'ana tamkar an ɗauki kaca ana buga ta a kan dutse, haka maganar take ta mala'iku lokacin da aka yi wannan wahayi. To a lokacin nan duk mala'ikun Allah idan sun ji wannan gaba ɗayansu sai su shimfiɗar da fukafukansu domin kaskanta kai ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Shine manzon Allah sai ya ce fa iza fuzzi'a an qulubihim, lokacin da aka yayi tsoro aka gusar da shi gabarin zukatansu, saboda in sun ji wannan wahayi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kai tsaye wato suke faduwa su shimfiɗa fukafukansu sun tsorata sun razana. To idan aka yayi wannan tsoro daga cikin zukatansu sai su faɗa su ce ma za qala rabbukum, mala'ikun sama ta shida sai su tambayi mala'ikun sama ta bakwai me Ubangijin ku ya faɗa, sai su faɗa musu labarin abinda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya faɗa. Mala'ikun da suke sama ta biyar sai su tambayi mala'ikun da suke sama ta shida, mala'ikun da suke sama ta hudu sai su tambayi mala'ikun da suke sama ta biyar, har a zo mala'ikun sama ta farko. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kowasu mala'ikun suna ba junansu labarin cewa Ubangijinmu ya faɗi faɗa wadda take ta gaskiya. Wa huwa al-aliyyul kabir, Ubangiji Ta'ala ku shine madaukaki wanda yake sama da kowa, kuma shine babba wanda babu wani sama da shi. Shine anan manzon Allah sai ya ce fa yasma'uha mustariqus sam, wato mala'ikun shaytanun da suke famar satar magana ta mala'ikun Allah. Manzon Allah ya ce junansu sai ya hau kan juna. An gane ko? Ɗaya kan ɗaya haka suke hawan juna sai sun je har zuwa sama ta farko. Shine Sufyan lokacin da yake ba da labarin hadisin ga almajirinsa sai yake kamanta mishi, yake ya watsa yatsotsin shi haka, kenan kamar yatsotsi ɗaya kan ɗaya haka haka shaidanu junansu yake hawa juna. Wanda yake can kololuwar ƙarshe daga ya saci wannan magana ta mala'ikun Allah sai ya jefo ma wanda yake kasa da shi sai ya fada masa shi ma sai ya gaugawa ya jefo ma wanda yake kasa da shi duk wanda ya saci wannan fada ta mala'ikun Allah wani abu daga jikin tauraro sai ya curo yanda ka san bakin wuta haka yake sai ya bi shi in ma ya haukatar da shi ko kuma ya kone da shi to daga cikin shaydanin akwai wanda yake tsira da abin da yaji na maganar mala'ikun Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fada sai yake cewa fa yasma'u ahaduhumul kalima wa yulqiha ila man tahatahu kenan shi na can saman idan ya ji wannan kalima ta mala'iku sai ya jefa ma wanda yake kasa da shi shi ma wannan sai ya jefa ma wanda yake kasa da shi manzo Allah yace hatta yulqiha ala lisani sahir aw al-kahin har a samu wanda ya tsira da wannan fada sai ya je ya jefa ta a cikin kunnan boka ko dan dabo manzo Allah sai yace fa rubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiha su da yawa wani lokaci akan samu wannan abin da yake curowa daga jikin tauraro na bakin wuta ya tarda wannan shaydani ya kone shi kafin ya jefa wannan fada a kunnan boka ko kuma dan dabo wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu manzo Allah yace kuma so da yawa yakan tsira da wannan abin da yaji daga wajen mala'ikun Allah ya je ya jefa a kunnan boka kafin wannan bakin wuta ya kone shi amma fa kafin ya jefa manzo Allah yace fa yakzibu ma ahami atakizba wato sai ya hada ƙarya dari gaskiya daya amma kuma ƙarya dari yake hada masa manzo Allah yace dan haka fa yuqalu sai ka ji ana fada alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza yakunu kaza wa kaza sai ka ji ana cewa ai daman malam wane ya fada ko kuma ai daman bokawa ne ya fada yace lokaci kaza abu kaza zai kasance manzo Allah sai yace fa yusaddaqu bi tilka al-kalima allati sumi'at min as-sama sai a gasgata boka a sanadiyar wannan kalima da aka ji an gane ko da suka jiyo daga sama wanda shaydani ya kawo ya jefa masa sai ka ji ana cewa ai daman ya fada ya ce abu kaza zai wakana kuma gashi ya kasance sai a ringa gasgata boka a sanadiyar wannan kalima daidai ya fada dan haka ake samun boka dan diba wani lokaci yayi gaskiya a cikin abin da ya fada wannan magana ce wadda shaydanu suka sato an gane ko daga wajen mala'ikun Allah kenan wanda ya tsira da ita shine yake jefawa a cikin kunnan boka amma kafin yayi gaskiya daya to ƙarya yayi du domin shi shaydanin ba zai jefa ba sai ya hada masa da ƙarya da to dan haka wannan shine ake tun a jahiliya wato suke da kudirin cewa idan wani mashi ya wuce sai a ce an haifi wani mai daraja ko kuma wani mai daraja ya mutu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya me kuke fada idan kun ga irin wannan suka ce a mu in mun ga irin wannan a jahiliya kawai iya abinda muke fada mai daraja ya mutu ko kuma an haifi wani mai daraja manzo Allah sai ya bada labarin cewa ga yanda al'amarin yake ciki idan shaydani ne ya saci magana ta mala'iku wani abu yake curowa daga jikin tauraro kamar bakin wuta ya bi shi kafin ya jefa wannan fada a kunnan boka wannan bakin wuta ya kone shi wani lokaci kuma yakan tsira kafin wannan bakin wuta ya tarar da shi an gane ko shine har yau ai ana gani irin wannan mashi yana wucewa to shine anan ubangiji ta'ala yake cewa illa manistara qasama yace sai sanide wanda ya saci kenan ji daga cikin maganganun mala'iku ubangiji ta'ala yace fa atba ahu shihabun mubin wato tauraro wanda yake mai ci da wuta wato zai bi shi ya kone shi kafin ya tsira da wannan fada wani lokaci kuma ya tsira da ita to dan haka kasancewar wannan daman kafin Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa wannan shaydanu suna hawa samaniya domin satar ji na maganganun mala'iku kafin Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma a lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gadin da ake ma samaniya sai ya zamanto ya tsananta kamar yanda Allah ya hakaito mana fada ta shaydanu ta aljannu a cikin suratul jin wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami ila ana yajid lahu shihaban rasada sannan sai Ubangiji Ta'ala ya ce wal arda madadnaha, kasa Ubangiji Ta'ala ya ce mu ne muka shimfida ta akan ruwa, wa alqaina fiha rawasiya, Ubangiji Ta'ala ya ce sannan muka jefa manya-manyan duwatsu a cikinta domin su zame mata turaku. An gane ko lafazin rawasiya a nan wato lafazi wannan sifa ce, amma an riga an shafe abinda ake siffantawa. Aiwa alqaina fiha jibala rawasiya, Ubangiji Ta'ala ya ce mu muka jefa duwatsu a cikin ƙasa waɗanda suke matabbata domin su zame mata turaku kada ta yi girgiza ta hallaka wanda ke kanta. Wa ambatina fiha, Ubangiji Ta'ala ya ce a cikin ƙasa wato mu ne muka tsuro da min kulli shay'in, game da dukkan wani tsuro mauzun wanda yake abun aunawa da sikeli, duk wata kwaya wadda za a auna da tiya ko a auna da sikeli, Ubangiji Ta'ala ya ce mu ne muka tsirar da ita. An gane ko? Da abinda kai ka zo kai rami ka shuka ba kai bane ba ka tsuro da shi, Ubangiji Subhanahu Wata'ala shi ne yake tsuro da duk abinda aka shuka a cikin ƙasa. Kamar yadda yake cewa afara aitum ma taharusu a antum tazra'unahu am nahnu zarrun, ku ba mu labari dangane da abinda kuke rami a cikin ƙasa ku binne na kwaya. Ubangiji Ta'ala yace a antum tazra'unahu, shin ku ne kuke tsuro da shi, am nahnu zarrun, ko kuma mu ne muke tsuro da shi? To dan haka shine yace wa ambatina, yace mu ne muka tsuro da min kulli shay'in, dukkan wani abu da ka sani mauzun wanda yake abun aunawa in ma da tiya ko da sikeli fiha a cikin ƙasa, Ubangiji Ta'ala yace mu ne muka zurar da shi. Ko kuma lafazin fiha anan addamir kamar da shike nan izuwa rawasiya, wa ambatina wato mu ne muka tsuro fiha a cikin duwatsu min kulli shay'in mauzun, game da dukkan wani abu wanda yake abun aunawa da sikeli, kaman zinari da azurfa da tagulla da bakin karfe da menene, wanda galibi waɗannan albarkatu ana samun su a cikin duwatsu. An gane ku? Don haka wasu malamai suka maida kenan anan fiha ay fil jibal ar-rawasiya, shine wa anbatna fiha, mu ne muka tsuro fiha a cikin duwatsu min kulli shay'in, game da dukkan wani abu na zinari da azurfa da tagulla da sauran karafuna mauzun waɗanda suke ababan aunawa diskeli. Sai yace waja'alna lakum fiha ma'ayish, kasa Ubangiji Ta'ala yace mu ne muka halitta muku kayan rayuwa a cikin ta, abinci da abin sha da tufafi, wa madlastu lahu raziqin, Ubangiji Ta'ala yace kuma mu ne muka halicci wanda ba ku bane ba masu azurta, su ma'ana dabbobi waɗanda kuke hawa ku yanka ku ci nama, Ubangiji Ta'ala yace mu muka halicce su, wa man lastu lahu bi raziqin, man anan bi ma'ana ma li ghayril aqil, kamar yanda yace wallahu khalaqa kull dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni, wanda ita man idan ka dauki ka'ida a larabci ana amfani da ita ga mai hankali wanda yake fahimtar abin da ake fada masa, amma ita ma ana amfani da ita ga abin da bashi da hankali bashi da tunani. To amma wani lokaci akan dauki ita man ayi amfani da ita ga abin da bashi da hankali, kamar yanda yace fa minhum man yamshi ala batni, daga cikin abin da muka halitta akwai wanda ke tafiya akan cikin sa kamar maciji, kaga maciji ai bashi da hankali, to amma Allah sai ya amfani da man, kenan man anan menene matsayin ta bi ma'ana ma. To haka anan da yace wa man lastum lahu bi raziqin, ai waja'alna lakum mallastum lahu bi raziqin, mu ne muka halitta muku wanda ku ba ku zamanto ba masu azurta su dabbobi, dabbobin da Allah ya halitta su shi yake ba su ci yake ba su sha, kuma Allah ya halitta mana su bayan ya halitta mana abinci da abin sha da tufafi, sai yace wa mallastum lahu bi raziqin, mu ne muka halitta muku abinda ba ku zamanto ba masu azurta shi shine dabbobi. Sai yace wa in min shay'in, wato babu daga wani abu, duk abin da ka sani shay'un anan na kira ce fi siyakin nafi, in anan bi ma'ana ma ai wa ma min shay'in, wa in min shay'in, Ubangiji Ta'ala yace babu daga wani abu da ka sani ko mun kankanta shi, illa inda na khaza'imu, face a wurin mu wato akwai taskokin shi, duk abin da ka sani Ubangiji ta'ala yana da taskarar shi. An gane ku? Ma'ana duk wani abu da ka sani na dukiya ko na menene, komai da ka sani Ubangiji ta'ala yana da taskarar shi, ma'ana yana da mangazake shi. Sai ya ce wa manu nazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Ba ma saukar da shi face sai da gwalgwado wanda yake sananne. Duk abin da kaga Allah ya saukar da shi, to ya saukar da shi ne a lissafe, ya san adadin shi, ya san gwalgwadon shi. Wannan ruwan sama da Allah yake saukarwa a duran ƙasa, Allah ya san dugo nawa ya sauka, kuma ya san a inda ya sauka. Wanda wannan yana ƙara nuna mana fadin ilimi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda yake faɗa a cikin suratul Mu'minun, wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadari. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar da ruwa daga cikin sama, wato da gulgudu, mun san adadin ruwan da muka saukar da shi. An gane ko? Sai ya ce fa askannahu fil ardh, kuma muka zaunar da shi a cikin ƙasa. Wa inna ala dhahabin bihi laqadiru. A bisa tafiyar da wannan ruwa ƙasa ta tsotse shi, Ubangiji ta'ala ya ce mu masu iko ne. Idan mun ga dama ruwan da muka saukar da shi, muka zaunar da shi a cikin ƙasa, sai mu sanya ƙasar ta tsotse shi. In ya so kuma mu ga yadda za ku yi. Kenan, don haka shi ne ya ce wa in min shay'in, babu daga wani abu da kuka sani. Illa inda na khaza'inu, Ubangiji ta'ala ya ce face a wajenmu akwai taskokinsa. Wa ma nunazziluhu, ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum, face sai da gwalgwado wanda yake abin sani, ma'ana Allah ya san gwalgwadon abin da yake saukarwa. Don haka a can cikin suratul shura yake cewa walau basallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha. Da Allah zai shimfiɗa ma bayinsa arziki, kowa a buɗe masa ƙofofin arziki ya wadatu. Ubangiji ta'ala ya ce labagaw fil ardi, da jama'a sun yi zalunci, sun ringa ɗagawa a ban ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha, sanadiyar Allah yana saukar da arziki gwalgwadon iyayen da ya so, kuma ga wanda ya so daga cikin bayinsa. Don haka sai ya ce wa arsalna ar-riyaha lawaqiha, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muke aiko iska lawaqiha, wadda take nauyeye game da ruwan da take dauke da shi. An gane ko? Domin lafazin lawaqiha in ma ka dauke shi jami'i ne na laqiha, idan aka ce laqiha ita ce taguwa wadda take da ciki. To ita wannan iska menene cikin ta? Shine ruwan da take dauke da shi. Ko kuma ya zamanto da waqiha, wato jami'i ne kenan, bi ma'ana malaki kenan, sai ya zamanto mufradin shine milkaha. Ubangiji ta'ala yace wa arsalna ar-riyaha lawaqiha, mu ne muke aiko iska, wato mai buga ma itace kilili. An gane ku? Wanda ita iska ita ce idan ta kada sai ta dau, wato shi ne kamar misali wani kanshi daga jikin itaciya wadda take namiji, sai ta kai ma itaciya wadda take mace, sai kaga wannan itaciyar ta fara yin ƴaƴa. Wannan iska da Allah yake turowa ita ce take sanya ma itace su zamanto sun dauki lili. Domin duk abin da ka sani da Allah ya halitta, Allah ya halicce shi namiji da mace. Takan iya yiwuwa mu gane, takan iya yiwuwa mu kasa gane, mu bambanta tsakanin itaciya kaza da itaciya kaza, wacce ce namiji wacce ce mace. To Ubangiji ta'ala, idan waɗannan itace ya nufaci cewa su yi ƴaƴa su matan, sai Allah ya turo iska, wannan iska ita ce za ta ɗau wani abu daga jikin itacen waɗanda suke mazaje, sai ta je ta shaƙa ma waɗannan itace waɗanda suke mata, sai su fara yin ƴaƴa. Shi ne ya ce wa arsalna ar-riyaha lawaqiha, mu ne muke turo da iska wadda take mai buga ma itace kilili su yi ɗaya. Fa anzalna minas sama'i ma'an, Ubangiji ta'ala ya ce kuma mu ne muka saukar da ruwa daga sama. Fa asqaynakumuhu, wannan ruwa Ubangiji ta'ala ya ce muka shayar da ku shi. Wama antum lahu bikhazinina, Ubangiji ta'ala ya ce ba ku bane masu taskance shi. Inda a ce mu muke da taskar ruwa, ai da ba za a yi fari ba, to abu ne wanda yake hannun Allah. Shi yake motsa girgije, idan ya motsa girgije ya turo iska, wannan iska sai ta hada waɗannan gizagizai, idan ta hada shi yayi cida yayi walkiya kai zai sai kaga ruwa yana sauka daga cikin sa kamar yanda yake alam tara annallaha yuziji sahaban kuma yu'addifu bainahu kuma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fajusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara al-aya. To dan haka gilgije Ubangiji ta'ala shine yake kuro gilgije sannan ya aiko iska wadda za ta hada waɗannan gizagizai idan ya hadu zai yi walkiya ya ci da sannan ruwa ya ringa fita daga cikin tsake-tsakin sa. Wancan yaron da Allah ku musu magana shine yace fa anzalna minas samai ma'an Ubangiji ta'ala yace mu muka saukar da ruwa daga cikin sama fa asqaina kumuhu muka shayar da ku wannan ruwa wa ma antum lahu bi khazinin Ubangiji ta'ala yace ba ku bane ba masu taskance shi balantana ku saukar da shi a lokacin da kuwa ga dama. Don haka a can cikin suratul waqi'a Ubangiji ta'ala yake cewa afara aitumul ma'a allazi tashrabun ku bani labari dangane da ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni shin ku ne kuka saukar da shi daga cikin gizagizai amna hanu munziluna ko kuma mu ne muke saukar da shi tambaya Allah yake ku fada masa ruwan da kuke sha ko kuka sauko shi daga cikin gilgije ko kuma Ubangiji ta'ala ne ya saukar da shi don haka sai ya ba kansa amsa yace launa sha'u inda mun so mun ga dama Ubangiji ta'ala yace ja'alnahu ujajan ruwan da muke saukowa daga cikin gizagizai sai mu maida shi ruwa ne wanda yake mai zartsi shine ruwan wanda yake irin na teku Ubangiji ta'ala yace falaula tashkurun me ya hana ku gode mana akan wannan ni'ima da muke muku. To dan haka waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna mana kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da cancantar shi a cikin ibada cewa mu kadaita shi a cikin ibada. Kaga anan da ya fara zano mana ya zano mana cewa sama shi ya halice ta ya kawatar da ita da irin wannan halittu rana da wata da taurari. Ya nuna mana ƙasa shi ya shimfiɗa ta sannan ya kange ta da duwatsu dan kada ta yi girgiza ta hallaka wanda yake kanta. Ya nuna mana wannan ƙasa da ya shimfiɗa ta kuma shi ya tsiran mana da dukkan wasu ƙwaya wadda take abin aunawa da tiya ko kuma da skeli. Sannan ya halitta mana dukkan wani abu wanda yake na abinci shine abinci da abin sha da tufafi. Sannan kuma ya nuna mana cewa duk wani abu da muka sani to a wajen Allah akwai taskar shi. Kenan duk abin da zaka nema ka neme shi a wajen Allah, abin da ke wajen Allah baya karewa. An gane kowa in min shay'in illa indana khaza'inu komai da ka sani Allah yace a wajen mu akwai taskashi amma wa ma nunziluhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da shi sai da gulgudu wanda yake abin sani. Kuma nan ya nuna mana cewa itacen da muke shukawa in lokacin ƴaƴa yayi su yi ƴaƴa ba a karan kansu bane ba dabi'a kawai daga lokacin yin iya ita tace iya a'a Ubangiji ta'ala yake turo iska ta buga ma sauran itacen wannan kilili. Shin yanzu ka tambayi waɗanda suke masu noman itace kamar dabino ko mangwar da sauransu akwai shekarar da za a samu itace su ke yin ƴaƴa. Menene ya hana su yi? Allah ne bai nufa ba. Inda dabi'a ce take sanyawa su yi to me zai hana yau bana da suka yi baɗi ma su yi? Kenan wannan ganin damar Ubangiji subhanahu wata'ala ne in lokacin su yi ƴaƴa yayi Allah yake turo iskar da za ta buga musu kilili. Sannan ruwan da muke sha Ubangiji ta'ala yace shi ya saukar da shi daga cikin samaniya fa anzalna minas samai ma'an fa asqainakum sai yace wa ma antum lahu bi khazine ba ku bane masu taskance shi. Kenan wannan ni'imomi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya jaddada mana yake nuna mana mu kadaita shi a cikin ibada. Sai yace wa inna lanahnu nuhyi wa numitu lalle wato mu ne muke rayar da wanda muka so rayar da shi wa numitu kuma mu ne muke karban rayuwar wanda muka yi nihin wato karban rayuwarsa. Kenan mu muke rayarwa kuma mu muke kashewa wa nahnu alwarithuna Ubangiji ta'ala yace kuma mu ne masu gaje kowa da komai. An gane ko? wanda kaga ya rayu Ubangiji Ta'ala ya raye da shi, wanda kaga ya mutu kuma Ubangiji Ta'ala ya kashe shi, kuma duk wani abin da ka sani wanda yake duran ƙasa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai gaje shi, kamar yanda yake inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Duk abinda Ubangiji Ta'ala yace kasa da duk abinda yake kanta mu ne zamu gaje shi, kuma bayi gaba ɗayan su Ubangiji Ta'ala yace zuwa gare mu ne za a mayar da su mu sakauta ma kowa da irin abinda ya shuka a rayuwarsa. Shine nan yace wa inna lanahnu nuhyi, lalle wato mu ne muke rayar da wanda muka su rayar da shi, wani mutu kuma mu muke kashe wanda muka su kashe shi, wa nahnu alwarithuna, Ubangiji Ta'ala yace kuma mu ne masu gaje kowa da komai. Dan haka wannan sifa daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine alwarith, ma'ana magaji wanda zai gaje kowa da komai, komai zai koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai yace wala qad alimna almustaqdimina minkum, Ubangiji Ta'ala yace tabbas yace mun san waɗanda suke magabata daga cikin ku, wala qad alimna almustaqirin, kuma tabbas mun san waɗanda suka yi jinkiri. To dangane da ma'anar ita wannan aya da Allah yace wala qad alimna almustaqdimina minkum, tabbas mun san waɗanda suka yi gaba daga cikin ku, wala qad alimna almustaqirin, kuma mun san waɗanda suka yi jinkiri. Wasu malamai suka ce nan Allah yana nuna mana cewa abin da yake nihi da almustaqdimin sune waɗanda suke so rigai su mutu, almustaqirin sune waɗanda suke rayuwa. Duk waɗanda suka mutu tun farkon duniya Ubangiji Ta'ala ya san adadin su, ya san su wane ne, kuma waɗanda suka yi jinkiri da waɗanda suke raye a yanzu da waɗanda za su zo nan gaba har zuwa kiyama Ubangiji Ta'ala yana sanar da su. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da almustaqdimun anan al'ummu na farko kenan, waɗanda suka gabaci wannan al'umma, almustaqirin anan wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan mun san waɗanda suka gabata na al'ummu, kuma mun san waɗanda suka yi jinkiri sune al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yace almustaqdimun anan ana nihi fi ta'ati wal khair, waɗanda suka yi gaba a wajen biyayya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da dukkan wasu ayyuka na alkhairi. Almustaqirun anan waɗanda suka yi jinkiri suka ja da baya akan ayyuka na alkhairi su ake nihi. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da almustaqdimun anan wato su ne waɗanda suke shiga gaba a fagen daga lokacin da aka fita yaƙi na musulunci, almustaqirin anan waɗanda suke ja da baya, masu tsoro kenan. An gane ku, tare da cewa wasu malamai suka ce abinda ake nihi da almustaqdimun anan su ne waɗanda suke masu shiga sahun gaba a wajen sallah, almustaqirun waɗanda suke masu jinkiri masu komawa sahun baya. Wannan ku kamar yanda hadisi ya inganta a cikin musnad na al-Imam Ahmad da musnad na Abu Dawud ad-Dayalisi da sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah da sunan Nasa'i, akwai hadisi sahihi daga Abdullahi dan Abbas Allah ikara musu yadda, yake cewa wato mata sun kasance suna zuwa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna tsayawa a can baya karshen sahun maza. To akwai wata mace wadda take kikkiawa, wasu daga cikin jama'a a wannan lokaci sai su yi jinkirin zuwa masallaci, ba komai ba suke nihi domin su ga wannan mata, sai mutun ya tsaya a can karshen sahu, in an yi ruku'u ta karkashin hammatar shi sai ya ringa hangota, ita kuma tana sahu na farko daga cikin sahun mata. Waɗanda kuma ba sa so su ga wannan mata su kuma sai ya zamanto su yi gaugawar zuwa masallaci domin su tsaya a can sahu wanda yake na gaba. Shine sai Allah ya saukar da wannan aya wala qad alimna almustaqdimina minkum wala qad alimna almustaqirin, dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim yake cewa khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha, manzo Allah yace fiyayyen sahu daga cikin sahun maza shine sahu wanda yake na farko, kuma bayan sahu daga cikin sahun maza shine sahu wanda yake na karshe fiyayyen sahu daga cikin sahun mata manzon Allah yace sahu na karshe kuma bayan sahu daga cikin sahun mata manzon Allah yace sahu wanda yake na farko me yasa saboda sahu na farko daga cikin sahun maza duk wanda zaka same shi a sahu na farko to yana da kudi akan aiki na alkhairi ya zubar da aikin shi a lokacin sallah ya zo domin ya dace da wannan sahu na farko wanda Allah da mala'ikunsa salati suke ga mazan da ga waɗanda suke masu tsayawa a sahun farko kuma wanda yake sahu na farko yafi kusa da limami yana jin abin da limami yake karantawa kuma yana fahimtar yanda sallah take a aikace yana ganin abin da limami yake amma wanda yake sahu na ƙarshe kaga anan yayi jinkirin zawwa masallaci abinda ake samu a sahu na farko bai samu ba kuma kalla ne ma yake jin karatun limai in ba irin wannan lokaci da na ci gaba lokacin lasifika da sauransu sannan kuma me yasa shi sahu na karshe na maza shi yake kusa da sahu na mata dan haka mata sahun su na farko yafi komawa da baya akan sahu na karshe me yasa saboda yafi kusa da na maza kinan na karshe domin fitina ta fi kusan da zakalin su dan haka fiyayyen sahun mata mata shine sahu wanda yake na karshe dan haka dai a takeice anan da Allah ya ce wala kada alimnal mustaqdimina minkum tabbas wato mun san waɗanda suke magabata daga cikin ku an gane ku wala kada alimnal musta'kirin kuma tabbas mun san waɗanda suka yi jinkiri waɗannan maganganu kowace magana tana iya zama a gargashin ayar domin ba sa cin karo da juna idan aya ta zo ta samu fassara kusan kala nawa in dai ba su da cin karo da juna to ayar tana iya zama akan kowace ma'ana da aka bata an gane ku wannan kuma hannu yana ƙara nuna mana ilimi na Ubangiji subhanahu wataala in ka dauka a waccan magana na cewa rayayyu ake nihi da almustaqdim kaga tunda Allah ya halicci duniya da mutun da aljanna dabba da kwari da duk abin da Allah ya halitta mai rai waɗanda suka riga suka mutu Allah ya san da su ya san adadin su waɗanda suka yi jinkiri waɗanda za su zo nan baya da waɗanda suke samun mu a yanzu da waɗanda za su zo har zuwa kiyama Ubangiji ta'ala yana sanar da su babu wani abu wanda yake goyuwa gare shi kenan wannan akaikaice kaman kashidi ne da barazana Ubangiji subhanahu wataala yake mana in za mu aikata aiki to mu aikata alkhairi Ubangiji ta'ala yana sanar da duk abin da muka gabatar ma kanmu da abin da muka jinkirta sai ya ce wa inna rabbaka huwa yahshuruhum lalle Ubangijinka wato shike tara bayinsa a lokacin da yi nihin tara su shine yini wanda yake na alkiyama sai ya ce innahu durin shi Ubangiji subhanahu wataala hakimun mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi alimun kuma masani ne game da kowa da komai nan kuma yana cewa shine zai tara bayi zai tada su kenan wannan tarawa da Ubangiji subhanahu wataala zai ma bayinsa kowa Allah zai tada shi akan abin da ya rayu kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi a cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa yuwa asu kullu abdin alama mata alaihi kowane bawa za a tada shi a gobe kiyama akan abin da ya mutu an gane ko akan abin da mutum ya mutu akan shi za a tada shi dan haka mutumin da ya rayu akan aiki na alkhairi to Allah zai masa dace akan ci gaba da wannan aiki na alkhairi har mutuwa ta cin masa ya mutu akan aiki na alkhairi kuma a ranar kiyama Allah ya tada shi akan wannan aiki na alkhairi dan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata ibada idan mutun ya mutu akan ta to akan shi za a tada shi a gobe kiyama kamar yanda sahabin da ana tsayuwa Arafa ya fado daga kan raƙuminsa wuyan sa ya kare manzon Allah ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magariya kar ku shafa masa turare kuma kar ku lullube masa kai manzon Allah ya ce domin za a tada shi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik allahumma labbaik dan haka kenan mutun ya yi kokarin shuka alkhairi a rayuwarsa wannan alkhairi duk wanda yake kokarin kusanta shi to Allah zai masa dace har mutuwa ta cin masa akan wannan aiki na alkhairi kuma a tada shi akan shi a gobe kiyama haka shi ma sharri da mugunta wal iyazu billahi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa duk mutumin da ya kunkudi guba domin ya kashe kansa za a tada shi a ranar kiyama yana kunkudar wannan guba mutumin da ya soka ma cikin sa wuka za a tada shi a ranar kiyama wukar a hannun shi yana keta ma jikin sa. Mutumin da ya jefo kansa daga kululuwar dutsi ko wani gini ya kashe kansa a ranar kiyama za a tada shi yana mai gangaruwa wal iyazu billahi. Shine anan yace wa inna rabbaka lalle ubangijinka huwa yahshuruhum shine zai tada bayansa ya tara su akan ya tada su kenan akan abin da suka rayu. Sai yace innahu hakimun alim lalle ubangiji ta'ala mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi kuma masani ne game da wato bayansa da anyoyinsu gaba daya. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.